Minista, an ce kun daidaita da malamai. Ya me kuka daidaita?
To lalle an daidaita bisa kamar bukatocin da sun ka kawo ma gwamnati, kuma babban matsala ke san albashi ne na ƴan kwantiraki na kama wata ɗaya, wata biyu zuwa uku. Tunda ke san a duk shekara cikin wannan lokacin ana iya samun kama abin da ake cewa ƙarshen shekara ya zo, akwai abubuwa jiya kuma ya yi daidai da dukkan matsaloli na duniya, tunda matsalar kuɗi ya zamanto ba nan ɓai ne ba, duka duniya ne. To game da matakan da gwamnati ya ɗauka, an ka samu wajen abin da ake ce ma miliyar bakwai, kamar miliyan dubu kuma bakwai an ka samu, an ka zuba, an ka biya waɗannan ma'aikata, duk wani ariyar suke biya an ka biya su. Ke ji babban matakin yasa kuma shi ne babban kamar tambaya da sun kai. Na biyu kuma tattaunawa ce da game da mayan ƙungiyoyin ma'aikata, abin da ake ce ma ETN, da gwamnati ya fara kuma dai har ya samu sun ka shiga, sun ka ɗauki hanya kamar wadda suke buƙata, kuma kamar wadda abun zai kawo kwanci hankali cikin ƙasa.
To yanzu wata yarjejeniya kuwa cin ma?
Yarjejeniya dai duk dai abubuwan da muka tattauna da su ETN, lalle yanzu gwamnati na yana ɗauka mataki na cewa waɗannan abun an cika wannan alƙawla. Da abubuwan da sun ka ce na farko, waɗanda kamar abin da ake ce ma pre-alable, gwamnati ya kire wannan tattaunawa kuma ya tuka su. Game da waɗance ne arias, an ka ɗauki mataki, an ka ɗauki alƙawarin za a biya su, kuma an ka biya su. Kuma yanzu haka da yake hannun gwamnati yana buɗe na a kowane lokaci a tattauna, saboda ke san an ka ce dambu in yayi yawa baya jin mai. Amma daidai gurgudu duk abin da ya kamata gwamnati ya yi ya ɗauki alƙawalin zayayi ne.
To yanzu wannan alƙawarin da kuka yi, me za ku yi gana ganin wannan ya ɗore?
A'a, matakai ne, ke san ita ƙasa ba a ci aka ne za a yi. Tunda matakai ne waɗanda gwamnati ya san da matakan da kamata ya ɗauka, game da ke ga ai yau ana nan ana ta reform iri-iri. Tunda duk matsala dai matsala ta kuɗi ce. Kuma ke ga dai matsalar ba Niger da yadda wannan matsala ce kamar ruwan dare ga duniya. Amma matakan da gwamnati ya ɗauka game da abin da ake ce ma Minister of Finance na kiyaye kamar arzikin ƙasa, kamar karo-karo, duk abin da yake shigowa, an ɗauki matakai mayya-mayya da wadda ya kamata a yi kasayin su, wadda ya kamata a ce an biya ma sektor socio de base buƙatoci, waɗannan matakai duk an ɗauke su. In kina sauraron radio ke ga ma sati wanda ya huce, kamar shi bitilmanin ƙasa, kamar Tresor, ke ga an yi canje-canje iri-iri, wanda muke tsammanin duk waɗannan da an ka samu mutane ne waɗanda kowa ya yi imani za su tsayawa su yi aiki tsakaninsu da Allah, su yi aiki don arzikin ƙasa shakwar hudu, kuma a samu duk wasu alƙawalla da gwamnati ta ɗauka a ce an cika su, an biya ma'aikata su. Tunda dai in ki ɗauka waɗance ne abun, ba wai arere ne, tunda gwamnatin ga ya hau bai taɓa samun matsala ta biyan kuɗi ba. Ba a taɓa samun wata guda da an kai ba, tunda waɗancan ƴan kwantaragi ne. ƴan kwantaragi kuma suna da yawa, kuma masu horasar da ƴan lakon ne, kuma akasari dai ana samun su ko ina cikin ƙasar nan. Su ne sun ka samu arias ne, amma ma'aikata, dubayen ma'aikata na gwamnati, tunda an ka fara ba a taɓa samun matsalar biya ba, duk wata kakin wata ma 25 ga wata to an biya ma'aikata. Kina wannan shi ba a taɓa samun matsala game da wannan. Gwamnati yana nuna dukkan matakan duk da sun kamata, don waɗannan su ne ake ce ma kama defense de souveraineté na ƙasa, na ƴancin ƙasa. Ƙasa ba ta ganin tana da ƴanci kamar sai in tana biyan ma'aikatanta duk wata. To wannan ba a taɓa samun matsala game da wannan albashi na ma'aikata ba.
Mun gode sosai da ka samu damar magana da mu.
Masha Allah,
Allah. Ta huta gajiya, to na gode.